Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu garzaya Birnin Tarayya Abuja, inda aka tashi zaman majalisa baran-baran sakamakon bambancin ra'ayi da aka samu dangane da batun yi wa doka zaɓe gyaran fuska. Muna kuma da rahoto kan sanarwar da gwamnatin ƙasar Algeria ta yi na sake buɗe kan iyakarta da jamhuriyar Niger bayan rufe ta na tsawon shekaru 7. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Aƙalla mutane 7 ne suka mutu, sannan wasu da dama suka ɓata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika titina da mamakon ruwan sama wadda ta yi awon gaba da motoci da haddasa rushewar wasu gine-gine. 'Yan sanda a garin Koblenz na kudancin kasar sun faɗa a wani saƙon Twitter da suka wallafa yau Alhamis cewa mutane 4 sun mutu a ƙaramar hukumar Ahwaila, sannan kusan 50 sun makale a kan rufin gidajensu suna jira a kawo musu ɗauki. 'Yan sandan sun ƙara da cewa an kawo musu rahotannin ɓacewar mutane da dama. Jamus da ƙasashe da ke makwabtaka da ita sun ga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin baya-bayan nan, lamarin da ya haifar da mummunar ɓarna. Aƙalla mutane 2 ne kuma aka ba da rahoton su ma sun mutu a ƙasar Belgium. An tsare shugaban tsaro a fadar shugaban ƙasar Haiti a wani ɓangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban Haiti Jovenel Moïse a ranar 7 ga watan Yulin da ya gabata. Wani makusancin Dimitri Herod ya ce an tsare Herod ne a jiya Laraba. Gidan talabijin na CNN ya ce Makini ta ki bayyana a gaban kwamitin binciken kotu da mai gabatar da kara na Port AU Prince ya ba da umarni saboda 'yan sanda sun gayyace ta don yi mata tambayoyi. An kashe Moïse ne a lokacin wani hari kafin hudowar rana a gidansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin ƙasar Haiti, wanda ya bar matarsa Makini da mummunan rauni. Shugaban 'yan sandan Haiti Leon Charles ya ce ana tsare da 'yan kasar Colombia 18 da 'yan Haiti 3 da ke da alaka da harin, ke hadda ɗan shekara 63 da haihuwa Christian Emmanuel Sanon da aka haife shi a Haiti kuma mazaunin jihar Florida Amurka, wanda 'yan sanda suka yi imanin shi ne yake tsakashe Moïse. Charles ya ce Sanon ya isa Haiti a wani jirgin sama mai zaman kansa a farkon watan Yuni tare da wasu 'yan Colombia. Wani jami'in hukumar hana fataucin muggan ƙwayoyi na Amurka ya faɗa wa BOA a wani saƙon imel cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da ake tsare da shi majiyar sirri ne ga hukumar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka da suka bayyana ƙwarin guwar cewa jami'an tsaron Afghanistan za su iya hana sojojin Taliban masu tayar da ƙayar baya kwarara a faɗin Afghanistan, watakila sun dogara ne da fata a maimakon ƙididdigar bayanai. Wani rahoton darussan da aka koya wanda babban sufeto na musamman na sake gina Afghanistan da wata ƙungiyar saka ido ta gwamnati ta fitar jiya Laraba ya yi gargaɗin cewa bayan kusan shekara 20 da kashe sama da dala Amurka biliyan 88, sojojin Amurka na da 'yan alamu ƙalilan na yadda sojojin Afghanistan za su iya da kansu. Rahoton ya ce tambayar kan yadda za a tsara yadda dakarun tsaron Afghanistan wato ANDSF za ta yi kan abokan gaba idan ba a samu taimako kai tsaye na Amurka ba har yanzu tana da wahala amsawa. Sannan rahoton ya ƙara da cewa an shata tsarin ne don auna wannan damar saboda rashin daidaito. Indonesia, ƙasa ta hudu mafi girma a duniya, ita ce ta baya-bayan nan da ta zama cibiya da nau'in cutar COVID-19 na Delta ta fi saurin yaduwa. Ƙasar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar sama da mutum 54,517 a jiya Laraba, wanda ya zama sabon tarihi a kwana guda, da waɗanda suka mutu 991. Asibitoci a tsibirin Java sun cika makil da marasa lafiya da suka harbu, kuma mazauna suna ta hanzarin neman tukunyar iskar taimakon numfashi don jinyar iyalansu da suka killace kansu a gida. Adadin karuwar waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a Indonesia ya fara haura na India, inda aka fara gano nau'in cutar mai saurin yaduwa. India ta yi fama da mummunar ɓarkewar cutar a farkon wannan shekarar da muke ciki, wanda ta kai ƙoƙoluwa na sama da waɗanda suke kamuwa a kullum 400 a farkon watan Mayu, wanda yanzu ya sauka zuwa 40,000. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce kusan allurar rigakafi miliyan 1.5 na rigakafin Moderna da aka shirya za su isa kasar Indonesia daga Amurka yau Alhamis, wanda zai zo kan allurai miliyan 3 da suka isa kasa a ranar Lahadin da ta gabata. Mutane miliyan 15 ne kadai daga cikin miliyan 270 suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19. Hajiya Laraba, kasar Cuba ta sanar da dage takunkumi na dan lokaci kan yawan abinci da magunguna da matafiya za su iya shiga da shi cikin kasar, a wani dan karamin sassauci ga bukatun masu zanga-zanga da suka hau kan titina karshen makon da ya gabata. Dubban mutane sun shiga cikin zanga-zangar nuna rashin amincewa a duk fadin kasar kan karancin kayayyakin masarufi da hana yancin jama'a da kuma yadda gwamnati ke kula da karuwar masu kamuwa da COVID-19 a ranar Lahadin da ta gabata. A cikin tashin hankali mafi muni a shekaru da dama a kasar da ke karkashin mulkin kwaminsanci, gwamnati ta dora alhakin tashin hankalin akan masu neman sauyin juyin juya hali da suke samun kuɗi daga Amurka ta hanyar yin amfani da wahalar da ta biyo bayan takunkumin hana cinikin Amurka na shekaru da dama, wanda Washington ta tsananta a tsakiyar annoba, wanda ya saka tattalin arzikin Cuba ya kama hanyar durkushewa. Kasashe da dama da Majalisar Dinkin Duniya sun yi kira ga gwamnati da ta mutunta 'yancin 'yan kasar na bayyana ra'ayinsu.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya, inda aka kusan baiwa Hamata iska a majalisar wakilai dangane da batun watsa sakamakon zaɓe ta yanar gizo bayan an kammala zaɓe a ƙasar, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Kenan a majalisar wakilai akan sabon dokar zabe da majalisar ke shirin amincewa da ita, kashi 50 karamin kashi na biyu a dokar na nuni da cewa a bar hukumar zabe ta yi aikin ta yadda ta ga ya dace a lokacin bayyana sakamakon zabe, amma wasu na ganin lokaci yayi da za a iya amfani da yanar gizo wajen aikawa hukumar zabe da sakamako a dukkanin zabuka da za a yi a ƙasa, wasu kuma suna ganin lokaci bai yi ba. Honorable Aisha Jibir Dukku ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin zabe a majalisar wakilai, ta yi ƙarin haske akan abin da ya faru a majalisar.
Abin da kwamiti duka biyu na majalisar dokoki da na dattawa suka ce shine zabe zai gudana ne yadda hukumar zabe ta ga ya dace ta yi. Za a gudanar da shi ta hanyar na'ura ne da yanar gizo, koko za a yi yadda aka saba yi, sannan kuma a irga jama'a su gani da hannu abin da ya kawo takaddama kenan. To kuma dole ne a saurari kowa, shi yasa kuma ba za mu saurari kowa ba in ba mu da ilimin da ya dace mu saurara. Shi yasa mai girma kakakin majalisa ya ce gobe mu sake haɗu a ƙarfe 10, kuma an gayyaci Professor Dambata da Professor Mahmud Yakubu shugaban hukumar zabe da su bayyana a majalisar dokoki ƙarfe 10 na safe domin su zo su wayar mana da kanmu akan wannan doka da ake takaddama akai.
Ya dan majalisa mai wakiltar birnin Kudu da Buji a jihar Jigawa Honorable Magaji Dau Aliyu yake kallon al'amarin, ga amsar da ya bayar.
Mu abin da muka faɗa a jegin nan akwati a irga ƙura'a a rubuta a sa hannu in yaso su karba a aika, amma a ce ba za irin wannan yar tinke ba, to mu muna ganin arewa za a cuce mu. Wannan shi sa muka ce
yasa kake ganin za a cuce arewa
saboda mune koma bayan mune ba mu da wannan infrastructure din. Yanzu ka za ka dauki Lagos din da Kudu din sune suke da wannan harkokin wayoyin din. Yanzu akwai wurare a mazabata a birnin Kudu da Boji inda har yanzu wannan babu MTN, babu Celtel, babu duk irin wannan. Har yanzu muna ta kokarin yi ma yanda za su je su.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar Kajuro da Cikon ta jihar Kaduna Yakubu Umar Barde ya bayyana ra'ayinsa a game da hayaniyar da ta faru. Ga abin da yake cewa
ba wa'ansu ne dai da suke ganin illa suna da karfi, ko kuma ban san yanda aikin majalisa take ba, tunda yake dambe ba a cikin yanayin aikin mu. Saboda haka wanda suka yi dambe ina ga wanda ba san abin da ake a majalisa bane. Yanzu yanzu da yi gobe za mu sake zama domin lokacin hankalin kowa ya kwanta a zo mu yi abin da yadda ya shimu.
To sai ku yi ƙuri'a kenan?
Za mu yi ƙuri'a in Allah yarda.
Majalisar wakilai ta dage shirin zuwa dogon hutun ta na shekara har sai ta kammala aiki akan dokar zaben a wata zama na musamman da za ta yi gobe Juma'a da karfe 10 na safe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina daga harkokin zabe a Najeriya kuma sai batun dangantaka tsakanin kasashe inda gwamnatin Algeria ta bada sanarwar sake bude iyakar kasar da jamhuriyar Niger bayan da aka shafe shekaru kusan 7 cikin yanayin takaita shiga kasar ta bangarorin jihohin Agadez da Taho. Wakilinmu Ayamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani.
A sakamakon tantaunawar da aka yi ne a tsakanin shugaban kasar Algeria Abdulmajid Tebboune da takwaransa na jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum a yayin rangadin da ya gudanar a birnin Alger daga ranar Litinin din da ta gabata zuwa jiya Laraba, kasar ta Algeria ta amince ta sake bude iyakarta da Niger da nufin baiwa jama'ar kasashen biyu damar gudanar da harkokin kasuwanci ba tare da wata tsangwama ba. Matakin da dan majalisar dokokin kasa mai wakiltar al'ummar yankin Agadez Bashir Sidi Abdulaziz ke ganin hanya ce ta farfado da tattalin arziki.
Sosai zai kawo bunƙasa arzikin jiha biyu, jiha Tawa da jiha Agadez, kuma zancen da Niger gaba ɗaya, saboda akwai abinci da yake shigo a kasar Algeria, akwai abubuwa da yawa kamar produce, kamar kaya wanda suke zuwa da rangwame, in suka shigo ta Algeria za su zo mana da sauki a cikin kasar Niger. Mu fara da wajen abinci. Kaga akwai semul, akwai pat alimentaire kamar maka, kamar spaghetti, akwai madara kamar lahada wannan, akwai kaya ya zaman to motoci da injina wanda suke shigowa da kasar Algeria, duk wannan suna zo mana da rangwame. Akwai mutane wanda suke transport tsakanin Arlit zuwa Algeria, tsakanin kuma jiha nan ta Tawa zuwa Algeria. Kenan zai bunƙasa arzikin kasa na kasa biyu.
Shugaban kungiyar siyan ta ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga washe, Alhaji Yakuba Dan Maradi, yayi marhaban da wannan mataki, kodayake ya buƙaci mahukuntan Niger da na Algeria su dubi batun takardar visa a tsakanin su.
Kamar yadda mutumin Niger zai tashi ya dauki passport din shi sa cikin aljihu ya je Morocco ba tare da yayi visa ba, mu shiga mu yi wata uku wanda ba a tambaye mu visa ba, muna fatan Ubangiji Allah ya sa mai girma mai daraja shugaban kasa ya yi kokari ya sa wannan abun a gaba, ya zamanto a ce tsakaninmu da Algeria ma akwai wannan dama, saboda sun ba Mali wannan dama, mu sun hana mu wannan dama saboda wasu dalilai, abinda an kai lokacin yakin duniya da Faransa ta samu muka yake su, to ba su yahe mana wannan abun ba. To lokaci ya kai da ya kamata mu yahiya tsakanin mu bude hanyar kasuwanci tsakanin mu. Wannan al'amura ne wanda a duniya ma an kadibi tsakanin Alemanya da France ko da sauran kasashen Turawa ba irin bannar da ba a yi ba, amma yau sun komo non seulement sun jara tsakanin su, har ma sun hade sun zama guda daya.
Algeria da ke ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ɗauka hankalin 'yanci rani daga ƙasashen Afirka, musamman 'yan Nijar da ke zuwa ƙasar don rungumar sana'ar bara, da ya ƙaurin suna wajen korar baƙi saboda yadda abin ke gudana cikin yanayin rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. To amma a yadda shugaban ƙasar Nijar ya nasarar ganar da hukumomin Algeria muhimmancin buɗe iyaka, alama ce da ke nuna samun canjin tunani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahoto na musamman inda wakilinmu Zainab Babaji yau ta aska fitila kan kokarin da ake yi na samun maslaha tsakanin al'ummomin jihar Plateau. Ga rahoton nata.
Rikicin makiyaya da manoma matsala ce da tun shekaru da dama ake yinsa, ake kuma sasantawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan rikicin na makiyaya da manoma ya ɗauki sabon salo, inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da zarar an kai hari wa mutane ko an kashe mutane ko dabbobi ko kuma an lalata amfanin gonaki. Dukkan ɓangarorin sun amince cewa a baya sun yi zaman lafiya da juna, amma dai a yanzu ana zaman doya da manja ne. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a karamar hukumar Basa da ke jihar Plateau, Robert Ashidodo, ya shaida mun cewa babbar matsalar shine yadda makiyaya ke fada musu cikin dare su hallaka mutane, su kuma sanya dabbobinsu a gonaki su cinye musu amfanin gona.
Mun samu damuwa domin hari da aka kawo mana a kasar mu Irigwe. Gonakin mu lokacin noma ne yanzu, kuma sai aka sa shanu sun shiga sun bata kome wanda ma ba za a iya girbe kome a ciki ba. To duk wayannan abubuwan sun sa mun samu cin baya. Shi yasa mun kawo kukanmu ga gwamnati su tashi kai tsaye su yi abin da ya kamata, su tsare rayukan mutane, su hana wannan abun kar ya ƙara ya sake faruwa. Muna kuma kuka ga gwamnati domin su samu hanci ne ma hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi.
Yaya dangantakanku da su Fulani?
A kashin gaskiya da mu da Fulani mun tashi mun samu iyayenmu suna zaman lafiya da Fulani. Ko da shike akwai yan kananan damuwa da akan samu mai yiwa a shiga gona sai a ce to an shiga gona to a biya damage sai wanne ya kare. Amma a yadda muka same kanmu yanzu mun samu damuwan da yafi abinda dama yake faruwa da. Duk lokacin da ake wannan hargitsin sai mu ji ana full day. To idan ka ji ana full day wa za ka kira? Dole ka ce Fulani ne. In kuna jin dadin zama tare da mu duk irin wayannan mutane in sun zo ku ce musu wannan gurin ba gurin shigan ku bane, za mu san cewa eh muna tare. Amma idan har sun zo sun aikata har ma ku ba kwa zuwa ku nuna mana cewa kuna tausaya mana, to ya nuna cewa akwai hannunku.
Tunda a da kuna zaman tare amma yanzu a ce kwata-kwata an hana su shiga wurin domin su yi kiwo.
To bari in ga miki kashin gaskiya, mutum yayi gonan sa shine arzikin shi, kai kana da shanunka shine arzikinka. Ai sai kai lura inda kaga akwai gona ba za ka shiga ba. Ba mu hana yanzu in mun gama girbi za su ya su shiga.
Akwai kokarin da kuke yi na ganin cewa wato kuma matasan ku ba su tsokane su ba balle ma har a samu wannan sabani.
Abinda mun tashi yake nan yanzu muna kokari muna kira ga matasa kada su dauka doka a hannunsu. Duk wani abin da an yi maka ka bi hukuma domin a samu biyan bukata. To muna kokari su gane cewa laifi akan laifi ba shine hanyar ba.
Ko a cikin yan kwanakin nan wasu da ba san ko su wane ne ba sun sassare amfani a gonaki fiye da 45 a wasu sassan arewacin jihar Plateau. A bangare guda kuwa Abdulkarim Bayero da ke zama jigo a kungiyar Fulani makiyaya yace lamarin sabon salo da rikicin makiyaya da manoma ya dauka ya kasance abin damuwa domin kuwa su ma manoma na kashe musu yara suna kuma kashe musu dabbobi.
Jihar Plateau a baya ta dade tana cikin rigima, an dawo an samu zaman lafiya sai aka samu wa'insu bata gari suna son su mai da hannu a goma baya. To gaskiya wayannan abubuwan abun bakin ciki ne. Irin yanda muka san mun zauna da iyaye da kakanni a baya babu wani rigima a tsakaninmu. To ban san menene yanzu damuwan da zai sa mutane su dinga irin wayannan kashe juna ba. Don kwanakin da suka wuce nan an dinga kai harhare ana kashe shanukai ana kashe yaran Fulani. To gaskiya mun ba mu ji karin wayannan abubuwan da suka fara tasowa ba. Shi ba Fulani baya fara yi sokane mutum sai ya an sokane shi. Amma duka muna kwantar da hankali muna nuna wannan abun duka a dawo a koma a zauna a tattauna a samu zaman lafiya. Gwamnati lallai ta sa ido akan suwaye ne suke zuga wannan abun. Security su sa ido su binciko suwaye ne suke sa aje a kashe yaran Fulani ko a kashe shanu domin a samu crisis karkasan nan ta zo mana lafiya. Fulani a biya su shanukansu, wayannan an baranta musu gonakinsu a biya a zauna lafiya. Kowa ya yi hakuri a zauna kamar yadda da ake.
Domin neman hanyoyin warware matsalar, kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai wato Interfaith Mediation Center ta shirya wani taron ƙarawa juna sani wa matasan Fulani makiyaya da manoma daga ƙaramar hukumar Bokkos inda a can ma ake samun tashin hankali. Muhammad Ali Shu'aibu ya halarci taron yace yanzu dai sun fahimci ainihin musabbabin tashin matsaloli a tsakaninsu kuma suna da yakinin warware su.
Eh to gaskiya taron na ya ganar da mu abubuwa da yawa. Ɗaya daga ciki shine ya sa mun gane ainihin menene matsalolin da suke kawo tashin hankali. Mun gane cewa idan aka samu tashin hankali wani hanyoyi za a bi domin a ga an kawo zaman lafiya. Bayan haka kuma bayan an samu zaman lafiya a wannan lokacin mun gane kuma ya za a yi mu ci gaba da dorewa cikin wannan zaman lafiya. So gaskiya ina kyautata zaton dai wannan zama da aka yi gaskiya wata matashiya ne mai kyau wanda za ta kada dawwammamiyar zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
Shi ma Kefas Malayi da ya halarci taron yace sun samu horo kan matakan sasantawa.
Masha Allah don gaskiya yanzu ma a cikin wanda muke participant a nan gurin akwai gaskiya Fulani wanda yanzu haka mun ji dadin juna har muka faffada me action plan dinmu da zamu yi a wayannan musamman wayannan communities da ake samun damuwoyi kamar waton Josho, Ganda, Dafo, Mushere da sauransu. To wayannan wuraren mun faffada me zamu je mu yi a wuraren da zai inganta zaman lafiya. Dukkan watan za a hada kai ne fa da Fulani da kuma su natives din. Wuraren da ana dan tsoron shiga zamu je mu shiga.
Idan aka samu rikici sau da dama mata da yara kan shiga yanayi na tagayyara. Kan haka ne Hawwa Kabir da ke wakiltar mata a wurin taron tace suna son ganin canji kan bambance-bambancen da mabambantan addinai ko kabila ke yi.
Muna so mu ga canji a cikin al'ummarmu, wani bambance-bambance na addini ko na kabila. Gaskiya ba ma san shi, duk wanda yake da addinin shi ka rike addinin ka, amma dan uwanka da yake addinin da ba kwa daya ka rike shi, ka respecting duk wani kaman al'adu na shi ko na addinin shi ka rike naka. Irin idan kowa yana nashi to ina ganin kaman zamu zauna lafiya. Akwai mutumin da ya tashi yace an kashe mishi family shi shida, amma kuma yace ya yafi, yace mutane ma da suka mishi wannan ya ma san wasu kuma har yanzu aka suna mu'amala da su. So kaga irin tararrukan nan yana wayar da kai sosai.
Lawaya mai zaman kansa barista Solomon Daliop ya ja hankalin hukumomi ne da su rika yin hukunci kan waɗanda aka kama da hannu a tada rikici.
Jama'an tsaro ya kamata ana ganin aikin da suke yi na kamo wanda wato an identify nasu as yan ta'adi. In an kama su an yi bincika kuma an same su da laifi a hukunta su bisa ga inda doka ta stipulated. Amma abun kuma ba a gani haka, dalilin da ya sa kenan yan ta'ada din nan za su dinga yi domin sun san da cewa a karshen ba abin da za a yi musu, ba ma za a nemi su ba, ma balle a ce har za a nemi a kamo su a kuma hukuntar da su. Ana kiwo gabaki daya so da mutane su yi rancin. Rancin din zai taimaka kuma Fulani ma za su gan amfani rancin din. Domin shi annu shi bare ma je gun wani belare a sai a ji asata ko kuma ya zai yi ma wani ta'adi a gona ba. Wannan zai taimaka sosai.
Dubban mutane ne suka hallaka, ɗaruruwan dabbobi ne aka hallaka. Amfanin gonaki na miliyoyin nerori ne aka yi asara dalilin rikicin makiyaya da manoma a jihar Plateau. Lamarin da masana ke hasashen ya ƙara assasa talauci a tsakanin al'umma, kuma idan har ba a ɗauki mataki ba zai iya kawo ƙarancin cimaka a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mazaurai, assalamu alaikum. Gasar kwallon kafa ta nahiyar Turai ta tafi ta bar baya da kura, musamman kan bakakin fatar da ke buga kwallo ma kasar Ingila. Su dai yan wasan bakakin fatan ba su sami nasarar iya jefa kwallo a ragar kasar Italiya ba a bugun penalty a bayan da aka yi changes, wanda daga bisani bayan da aka kara wa'adin mintuna 30 da bata sake zani ba yasa aka yi bugun penalty. Bakakin fatan dai an yi ta yi musu rubuce-rubucen bakakin maganganu da muzantawa da bayanai na nuna ƙin jini na halittar launin fata. Kaftan ɗin ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo shi ne ya lashe kyautar takalmin zinare na gasar Euro 2020 da aka kammala ranar Lahadin da ya gabata a ƙasar Ingila. Nasarar da Ronaldo ya samu ya biyo bayan jefa kwallaye guda biyar da yi ne da kuma taimakawa da wajen cin kwallaye. Yanzu kan za ku ji tattaunawa da ni da tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar Najeriya Honorable Sani Ahmed Toro kan batun renon yan kwallo wato Football Academy. Ya yi bayani da kuma yadda ya kamata a gudanar da shirin a Najeriya.
Ka san kwallo ta zama kasuwanci, dan wasa guda ɗaya Allah ya sa aka samu ya fito waje abin da ya kamata ya yi. area din su za su samu tallafi wanda kuma shi ake bukata ka'ida yanda suka yi suka jaro ɗan wasa suka zo nan shine wanda ban sani ba amma in sun yi zakani da Allah ne to Najeriya za ta samu ɗan wasa wanda za su fita waje su zo su yi rawan gani amma in sun yi da son kansu kawai kaiwa a je kawai bai fi shekara guda ba a dawo da su to wannan ba daidai bane kai abin da ake ce academy din na kwallon kafa tun daga makaranta primary ma ana yi ana zuwa makaranta kuma ana zuwa kwallo dole sai kana da ilimi yanzu da kuma abin da Allah ya huwace maka kai ka gwaninta a wajen filin kwallo kana karatun boko kana kuma kwallo irin yau wannan ne ake yi a samu har akai yara waje academic din nan shine wanda mu abin da muke a Najeriya muna da academics amma hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya bata tsara dokokin da za a bi a tabbatar da cewa an samu academics na gaskiya kuma an samu ƴan wasa da za su fita na gaskiya ba
Sani Ahmed Ture kenan yanzu kuma shirin zai kammala ne da labarin Novak Djokovic dan kasar Serbia da ke wasan tennis Djokovic ya lashe gasar kwallon tennis na Wimbledon na shida da ya samu nasara akan abokin karawarsa dan kasar Italia da suka fafata ga ranar 11 ga watan nan na Yuli a birnin London a gasar karshen da ya gudana tsakanin Djokovic da kuma Matteo Berrettini dan kasar Italia an tashi 6-4 6-4 da kuma 6-3 wannan dai shine karo na 30 da Novak Djokovic ya buga babban wasa Abdulrahman Muhammad wuri Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida na musamman shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare baki daya ga Muhammad Hafiz da tishin muhimman kanin labarai
Allah mutane bakwai ne suka mutu sannan wasu da dama suka bata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika titina da mamakon ruwan sama wadda ta yi awon gaba da motoci da haddasa rushewar wasu gine-gine yan sanda a garin Koblenz na kudancin kasar sun fada a wani sakon Twitter da suka wallafa yau Alhamis cewa mutane hudu sun mutu a karamar hukumar Ahwaila sannan kusan 50 sun makale a kan rufin gidajensu suna jira a kawo musu dauki an tsare shugaban tsaro a fadar shugaban kasar Haiti a wani bangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban Haiti Jovenel Moïse a ranar 7 ga watan Yulin da ya gabata wani makusancin Dimitri Herod ya ce an tsare Herod ne a jiya Laraba gidan talabijin na CNN ya ce Matini ta ki bayyana a gaban kwamitin binciken kotu da mai gabatar da kara na Port AU Prince ya ba da umarni saboda 'yan sanda sun gayyace ta don yi mata tambayoyi jami'an Amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron Afghanistan za su iya hana sojojin Taliban masu tayar da kayar baya kwarara a fadin Afghanistan watakila sun dogara ne da fata a maimakon kididdigar bayanai wani rahoton darussan da aka koya wanda babban sufeto na musamman na sake gina Afghanistan ta wata kungiyar saka ido ta gwamnati ta fitar jiya Laraba ya yi gargadin cewa bayan kusan shekara 20 da kashe sama da dala Amurka biliyan 88 sojojin Amurka na da ɗan alamu kalilan na yadda sojojin Afghanistan za su iya da kansu Indonesia ƙasa ta hudu mafi girma a duniya ita ce ta baya-bayan nan da ta zama cibiya da nau'in cutar COVID-19 na Delta ta fi saurin yaduwa kasar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar sama da mutum 54,517 a jiya Laraba wanda ya zama sabon tarihi a kwana guda da waɗanda suka mutu 991
to masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email ta sashen hausa@voanews.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri